Assalamu alaikum masu saurare, barkamu da sake saduwa a wannan shirin na jawabai daga dattawa. Kamar yadda aka saba, ga gogar naku Eli Kaya, da yadda ta kaya a fagen labarai a Najeriya a mako mai shudewa.
Baya ga miƙa takardar da ta takarar ta zarce ga APC, shugaba Buhari daga bisani ya natsa sabon shugaban hukumar DSS Yusuf Bichi. Kakakin majalisar wakili Yakubu Dogara ya yanki tikitin PDP, inda Dr. Ali Fatik kuma ya nemi a yi zaɓen ƴan tinƙi a dukkan matakai.
In adalci ne a yi wa shugaban ƙasa, a yi wa gwamnatin Lagos, a yi wa gwamnatin Kano, to a yi wa jihar Bauchi.
Me yake Allah da ƙungiyar sarakunan Kirista sun jaddada zaman lafiya a ofishin mai ba da shawara kan tsaro. Ga shugaban me yake Allah Muhammadu Kiruwa.
Wannan zai haifar da zaman lafiya. Akwai bambancin gwamnati ta kira taro da kuma mutane su haɗu da kansu su ce su sun yadda.
Matashin nan Nura Iliyasu da yawo ɗairin sadarwa don zanga-zangar ƙin gwamnatin Buhari ya sauko.
There's no why a country that we are the number 6, we are number
6. Jami'an DSS suka yawon gaba da shi.
Haslam Mani mutum ne mai tsananin ilimin addini da na boko, kuma bugu da kari ni mahaddaci Qur'ani ne wanda duniya ta sani, kafin kuma hankali zai saba ga mahaddaci Qur'ani na dalil.
Masura da Malika ya madar Amurka daga Abuja, Najeriya.
To yanzu kan bari mu shiga zauranmu na jawabai daga dattawan arewacin Najeriya. Yau da tawon da za su sake yi ma 'yan arewacin Najeriya jawaban su ne mataimakin shugaban majalisar malaman Izala a Najeriya, Sheikh Yusuf Sambariga cikin daga Kaduna, da kuma mataimakin shugaban kungiyar Kiristan Najeriya Shiyar Kano Rabaran Murtala Mati, ga Sheikh Rigacikun.
Yan uwa mutanen Najeriya, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Kiran da nike yi zuwa ga al'ummar Najeriya baki daya shine akan mahimmancin zaman lafiya, domin Bahaushe yana wani karin magana yana cewa ba gagaralle sai baralle. Duk lokacin da kaga mutum yana kashe mutane an zira masa ido, to laifin hukuma ne. Amma inda hukuma za ta tsaya ta dau mataki akan duk wani mai laifi da ainihin ladabtar da shi, to za ka ga cewar an samu ainihin zaman lafiya a ƙasa, kuma an samu ci gaba. To idan gwamnatin tarayyar Najeriya tana so a daina kashe-kashe tsakanin makiyaya da manoma, ko a daina zubar da jini tsakanin musulmi da kiristoci, ko a daina ainihin zubar da jini tsakanin wasu ƙabilu da ƙabilu, to ya kamata gwamnati a duk lokacin da aka zo aka yi rikici ta bincika ka gano mutumin da ba yi da gaskiya, to a mai hukuncin da ya dace da matsayin shi, domin kada a ci gaba da yin wannan barna. An so kuɗaɗen da aka kwashe daga asusun gwamnatin tarayyar Najeriya ta hanyar zamba cikin aminci, an so da kuɗin a dawo da su cikin asusun gwamnatin tarayyar Najeriya. Wannan abu ne mai kyau, domin in za a yi hakan zai taimaka ma ƙasar. To sai dai na taɓa karanta wani hadisi da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ya wakilta wani mutum ya tafi je ya anso zakka. Ana ce ma mutumin Ibnul Lutubiya. To da ya je anso zakkar a gurin masu bayar da zakka, sai ya anso su kyaututtuka daban da aka bashi bayan zakkar. To da ya zo gaban Annabi sallallahu alaihi wa sallam, sai ya riƙa warewa yana cewa haza lakum wa haza hadiyatul uhudiyat ilayya, wannan naku ne, wannan kuma kyauta aka bani a can. Ya rika lissafa ma manzon Allah haza lakum wa haza hadiyatul uhudiyat ilayya, wannan naku ne, wannan kuma kyauta aka bani a can. To jin wannan, sai Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya daka mai tsawa, ya yi faɗa sosai, ya ce wannan wani irin mutum ne, yaya Allah mai girma da ɗaukaka zai wakilta mu ya ɗora mana amanar wani abu daga cikin abubuwan da Allah ya ɗora mana, sannan ka zo kana ce mana haza lakum wa haza hadiyatul uhudiyat ilayya? Dan me mutum bai je ya zauna gidan uwarshi ba ko gidan uban shi ya ga ayyuhuda ilayhi shay, shin za a bashi wani abu? To sai a ƙarshe Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya kwace nashi da yake cewa an bashi kyauta, kuma aka anshe na zakkar, aka maida duka a cikin baitulmali. Sannan Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya cire shi, a shugabancin da aka dora shi.
Shi ma rabara Murtala Mati ya ce,
jama'a, ina yi muku sallama a cikin sunan Yesu Almasihu. Ina so yi tsokaci game da kashe-kashen rayuka da ke faruwa a arewacin Najeriya. Allah a cikin hikimarsa ya sanya mu kasance a ƙasa ɗaya, duk da bambance-bambance na harshe, kabila, jinsi, al'ada da addini da ke tsakaninmu. Haka Allah yake son ganinmu. Muna karanta yadda Allah ya rarraba harsuna ɗan Adam a littafin Fara'a Sura 11:7-9. Da Allah ya so mu kasance da harshe ɗaya, al'ada ɗaya, addini ɗaya, ko imani ɗaya, da haka muke. Amma a cikin hikimarsa ya bar mu cikin waɗannan bambance-bambance. Muddin muna so mu kiri da zama tare, dole ne mu darjanta juna, mu riƙa fatan alheri ga juna, mu riƙa faɗa alheri ga juna, mu riƙa ganin kimar juna, mu daina ƙyama ko rufe juna. Babu wata riba da rigima, rikici, faɗa ko da juna ko kashe-kashen juna zai kawo mana sai dai da na sani. Yesu Almasihu ya yi zaman lafiya da kowa, kuma ya koyar da zaman lafiya da ƙaunar juna tsakanin mu mabiyansa da sauran mutane. A littafin Romawa Sura 12:14-17, Ubangiji ya ce, ku sa wa masu tsananta muku albarka, ku sa muku albarka kada ku la'ance su, ku taya masu farin ciki farin ciki, masu kuka kuwa ku taya su kuka. Ku yi zaman lafiya da juna, kada ku nuna alfarma sai dai ku miƙa kanku da aikata ayyukan tawali'u. Kada ku aza ku kanku ku masu hikima ne, kada ku rama mugunta kowa da mugunta. Ku yi ta lura al'amuranku su zama daidai a gaban kowa. Ya ku ƙaunar juna, kada ku yi ramuwa sai dai ku bar wa fushin ku, domin a rubuce ta cewa ramuwa ta wace ni zan saka, in ji Ubangiji. Har ma in maƙiyinka yana jin yunwa, ka ci da shi. In yana jin ƙin yunwa, ka sha da shi. ‘Yan uwana masu bin Yesu Almasihu da sauran mutane, jama'ar wannan ƙasa musamman arewacin Najeriya, ina muka samu koyarwar tashin hankali, ina muka samu koyarwar rashin haƙuri da rashin gafartawa. Sau da yawa ina jin wasu Kiristoci suna faɗin cewa mu ba za mu tsokane rigima ko rikici ba, amma duk wanda ya ce mana kulle za mu ce masa cat. Ina muka samu wannan koyarwa? Yesu Almasihu ya ce a cikin littafin Matta Sura 5:39, ina gaya muku kada ku ƙi a cuce ku, amma in wani ya mare ka a wannan kirci ka juya masa ɗayan kuma. Bugu da ƙari a littafin Ibraniya Sura 12:14, Ubangiji ya ce, ku himmatu da zaman lafiya da kowa, ku zama a ƙarƙashe, in banza kuwa ba wani wanda zai ga Ubangiji.
Kuma muka kammala shirinmu na wannan karan, sai kuma sati mai zuwa a kasance lafiya cikin kwanciyar hankali da annashuwa. Thank you.